يسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala mai gudanar da al'amuran sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ba tare da mataimaki ba. Allah shine buwaye ga gar misali wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan wata mai albarka, wata na tara, wata Ramadan a wannan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan wata wata ne wanda yake mai tarin albarka, wanda yake shine shaharul Qur'an, wata na Al-Qur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance shi da bauta ta azumi a bisa wajibci. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi wannan wata a matsayin wani dandamali da Allah yake yafiya da ƴancarwa gabayinsa gabarin wuta. Wata ne wanda farkonsa yake rahama ce ta Allah, tsakiyarsa yake zamantowa gafara ne daga zunubai, ƙarshensa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kwararowa ƴantar da bayinsa gabarin wuta. Wannan wata na Ramadan Allah ta'ala ya keɓance shi da saukar da Al-Qur'ani har karo biyu a cikinsa, ma'ana saukarwa karo na farko an saukar da Al-Qur'ani daga Lauhul Mahfuz zuwa Baitul Izza cikin saman bakwai, shine wanda Allah ta'ala ya ambata inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, wani bu yace inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sannan kuma Allah ya saukar da Al-Qur'ani karo na farko ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da yake cikin gharu Hira, shi ma a cikin watan Ramadan. Shine Allah ta'ala ya ambata cikin suratul Baqara, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تشيس أكيد شهر القرآن وتاني وند النبي صلى الله عليه وسلم ينهي مدارسة ناء القرآن تارد مال منس جبريل أتكم رمضان قد ترد النبي أزمت أرأي وسا. A shekararsa ta ƙarshe sun yi mudarasa na Al-Qur'ani sau biyu da mala'ika Jibril. Wannan wata bayan kasancewarsa shahar Al-Qur'an wata madarasa ce rabbaniya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kimsa wa bayi, tarbiya yake kimsa musu, tsarkakuwa daga munanan ɗabi'u kana su koma zuwa ga ayyuka masu nagarta. Wata ne wanda Allah ta'ala ya kwadaitar da bayi wajen infaki. Manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin hadithin Ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Annabi ya fi kowa kyauta, lokacin da kuma kyautarsa ta fi kaiwa ƙololuwa shine watan Ramadan. Shi yasa ka Annabi ya kwadaitar da bayi cewa idan Ramadan ta zo, duk wanda ya ciyar da wani mai azumi ya sami iftar, to zai samu irin ladan wannan mai azumin ba tare da an tauye ma wancan lada ba. Shi yasa ka shi Ramadan wata ne na diban garabasa ga waɗanda suke da hali. Duk wanda yake da ikon ci da mutum daya, to a kullun sai ya zan yana da Ramadan guda biyu, ma'ana yana da azumin kwana biyu. In ya samu daman ci da mutum goma a kullun, to idan ya yi wannan kwana 29 ko 30 ya ciyar da mutum 300 kenan. Saboda a kullun ya ci da mutum goma, yana da lada na azumi goma, kana kuma yana da ladan azuminsa shi da ya kaga 11. To wannan duka yana daga cikin darasin da Allah yake koya wa mutane a wannan wata mai albarka. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa laysa siyamu min al-akli wash-sharab walakin as-siyama min ar-rafathi wal-lagwi fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka faqul inni sa'imun inni sa'im. Kamar yadda aka koya wa mutum ya kame daga waɗansu ababe al-lagwi war-rafathi, duk wani abu wanda yake na shirbici. Annabi ya ce azumi ba wai kamewa daga cin abinci ko shan abin sha ɗai ne ba, a bayan wannan sai an hada da kamewa daga rafathu, kusatan iyalai, wallagau, duk wani abu wanda yake na shirbici ko yasasshen magana ko kaɗe-kaɗe, raye-raye, duka irin waɗannan sun fada cikin abin da ake cewa allagau. To annabi ya ce azumi ya hada hadda kamewa daga waɗannan bayan kamewa daga ci da sha. To a lokacin da mutum ya ɗabi'antu da waɗannan ayyuka na kamewa daga munana kuma yana kusatan ababen da suke masu kyau, to sai ya zamanto ya samu darasi daga wajen Ubangijinsa yayin da Ramadana ta wuce masa, sai rayuwarsa ta ƙara nagarta. Kamar yadda wannan wata mai albarka cikin darussa da yake koyar da mutane yana koyar da su القرب من الله تعالى ومراقبة كساتي زواج الله دكما سام شعور الله تعالى نتاردك أكون لوكت شيسك ذاك قباوة ياكي بانتا كشروا تادا ميش ينوا تادا ميش ينادى بكاتا چي دشا أما شيكتي أكي بانتا كما غا أبنتين بزي چبا me yasa ba zai ci ba? Yana tunani a ransa lalle Allah yana ganin sa. In har ya ci, ko da mutane sun dauke shi a matsayin mai azumi, to mahaliccin sa ya san bai yi azumi ba. Wannan sai ya sanya ya rike wannan sirru, ya rike wannan amana tsakanin sa da mahaliccin sa, ko da ake bance ne. Kaga wannan shine muraqaba. To wannan muraqaba da aka samu a cikin Ramadan, ana son ci gaba da tabbakata a sauran watannin kuma da za su zo na shekara kafin wata Ramadana ta zo. Wato a kowane lokaci mutum ya dinga samun shi'urin Allah yana ganinsa, Allah yana tare da shi. Insha Allah wannan sai ya zan ya kange shi daga kutsawa cikin abin da ya san Ubangiji ya hana, zai zan yana gaugawa wajen aikata abin da Allah ke so. Saboda me? Yana da shi'urin cewa Allah yana ganinsa. In yayi abu mai kyau Allah zai yaba. Waɗannan duka suna daga cikin wannan darussa waɗanda Allah subhanahu wataala yake koyar da mutane a ƙarƙashin wannan ibada ta azumi cikin Ramadan. To wannan mafhumin shine baki ɗaya dunkula cikin faɗin Allah subhanahu wataala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku wanda suka gaba, ya ku wanda sun kai imani, an fa wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta ga al'ummomin da suka zo a gabaninku, ko da ku ba irin wannan tsarin ba. Allah ce la'allakum tattaqun, lalle za ku samu takawa, za ku aikata abin da Allah ke so, za ku nesanci abin da Allah ya hana. Matsawar kun yi Ramadan, kun yi azumtas, kun azumce shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi umarni manzon sa ya koyar. To wannan madarasa rabbaniya ana so ta yi tasiri a jikin bawa, ko da Ramadan ta wuce rayuwarsa sai ta dinga nagarta bisa darussan da ya koya a cikin Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya Ramadan da azumin da ake da ibadar da ake ta yi tasiri a cikin rayuwarmu. Allah Ubangiji ya sanya rayuwarmu ta ƙara nagarta cikin Ramadan da bayan Ramadan, kuma Allah ya sa muna cikin waɗanda za a ƴantar da su a wannan wata mai albarka. Insha Allah za mu ci gaba darasin da muke yi na fassara na ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sawwaka gare mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaƙa wajen faɗan abin da yake daidai, wanda kuma zai zo na kuskure ko tuntuɓin harce muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana. Muna karatu cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila Ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah, tare da ta'aliki na hashiya wanda Dr. Abubakar Albami yayi, sannan kuma muna hadawa da wasu bayanai wala Allah waɗanda ba su zo a cikin abinda aka rubuta a littafin ba, gurgunan abinda muka sami iddalai a kansa cikin tafasir da sauran maraji bisa abinda muka fahimta bisa koyarwa na magabata. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka cikin abinda za mu faɗa, ya kuma datar da mu cikin abinda za mu saurara, ya kuma ba mu ikon yin aiki da abinda muka fahimta mai nagarta daga cikin abinda muka ji. A bara mun tsaya ne cikin suratul an'am, mun tsaya cikin suratul an'am a aya ta 101, don haka bana za mu tashi aya ta 102 karatun da muke yi a wannan majalisi na Ali bin Abi Talib da ke nan Ganduwan Bai cikin garin Azare jihar Bauchi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka, don haka za mu tashi aya ta 102 insha Allah. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم زامي ويوي دومين كراتين يفي تفيا آية تأميدا. الله سبحانه وتعالى يا أنبت شوى بسا إنكارا دي يكيما kafiran Quraishawa a lokacin da Alƙur'ani ya sauka da sauran waɗanda suke nau'o'in kafirai min ahlil kitabain na abin da suke ƙagawa na ƙarya su jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya musu inkari, domin babban abin da wannan sura take karantarwa shine ithbatut tauhid, tabbatar da tauhidin Allah. To sai yakin ya ambaci cewa waja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahu, su kafirai sun sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokan tarayya na aljanu, sun sanya aljanu a matsayin abokan tarayya na Allah subhanahu wa ta'ala, saboda suna ga tamkar aljanu suna da tasiri wajen gudanar da wasu al'amura, ko da a yanzu mutane sukan intima'i zuwa ga abinda shaitanu suke ambata musu suna ga cewa yana da tasiri cikin al'umma. Allah ce wa khalaqahum, kuma Allah shine ya halice su. Su aljanun ba su taba zaman to abokan tarayya ga Allah ba. Wa khalaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, ba su tsaya anan ba su mushrikan larabawa sai suka kaga ma Allah subhanahu wataala ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ba tare da ilimi ba. Misali, waɗanda suke Yahudawa, وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله ذلك قولهم بافواههم. يهودawa sun ce wai Uzair dan Allah ne, kamar yadda Nasara ma suka ce wai Isa dan Allah ne. Banatin nan kuma mushrikan Larabawa suka shigo. Akwai nau'in da ake ce da su as-sa'iba, su wadannan sun yadda akwai mala'iku, amma sai suka ce al-mala'ikatu banatullah, wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata. Allah subhanahu wa ta'ala su ma yi musu inkari. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, Allah ya tsarkake kansa gabanin wannan ƙarairayi da ake kagawa a jingina zuwa gare shi. Tsarki ya tabbata ga Allah, kuma ya ɗaukaka gabanin abin da suke siffantawa. Badi'us samawati wal ard, shi ne wanda ya kagi halittan sammai da ƙasai. Ala ghairi misalin sabak, babu wani kwatance saɓanin misali. Yanzu idan mutum ya yi wani abu to kwaikwaya ya yi a wajen wani, ko ba haka ba? Idan mutum ya yi mota misali, to ya kwaikwaya a wajen wani. Idan mutum shi ne na farkon yin mota, to ya kwaikwaya ne daga wata halittar Allah, ko ba haka suke ba? Daga wata halittar Allah ne sai ya kwaikwaya, sai ya yi wani abu. In ya yi jirgin ƙasa ya kwaikwayi halittar Allah ne, shanshani, ko ba haka dai ba ne? Duk abin da suke yi sai ka ga kwaikwayar halittar Allah suke, ashe ba su sai kaga asali ba. To Allah subhanahu wa ta'ala sama da ƙasa, har yanzu ba a samu wanda ya halicci sama da ƙasa ba, ba wanda ya kwaikwaya, ko? Kuma Ubangiji ta'ala shi ya kayansa alhali da babu, shi halicci nasa. To wannan yana nuna buwaya ta Ubangiji ta'ala. Badi'us samawati wal ard, shi ne ya kage sammai da ƙasai. Anna yakunu lahu waladun, to ya za a ce yana da ɗa? Walam takun lahu sahiba, kuma ba shi da mata, ai ba zai yiwu ba. Wa khalaqa kulla shay'in, kuma Allah subhanahu wataala shine halicci dukkan komai. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma Allah ta'ala shi game da dukkan komai masani ne. A wannan gaba ita ce muka tsaya bara. To shine ayar da ta Allah ya karanta yanzu. Allah subhanahu wataala ya ce zalikumullahu rabbukum, canenku da aka bada kwatancen nan nasa, to shine Allah, rabbukum mahaliccinku. Domin an ce rabbu allazi khalaqa, shine wanda ya halitta kenan, kuma shine wanda yake tadbirul khalq, gudanar da ita halitta din, shine ar-rabbu, ya halitta kuma shi yake gudanar da halittarsa. To Allah subhanahu wataala ya ce canenku da aka yi wannan kwatancen gare shi, shine Allah Ubangijinku. La ilaha illa huwa, kaga nan ayi annafi wal ithbat, an kore sai kuma aka tabbatar. La ilaha, babu wani abin bautawa, sam ya zo shi nakira, domin a kore dukkan jinsin abin bauta, babu kwata kwata. Ai ma'buda bihaqqin, ai almustahiqu bil ibada, wanda ya cancanci a bauta masa, ba wai babu bane, a ana bauta wani Allah, ko ba haka ba? Amma ya cancanci a bauta masa, bai cancanci a bauta masa ba, saboda ba shine rabbu ba. Wanda ya cancanci a bauta masa sai rabbu, duk abin da aka bauta ma ba Allah ba, bai cancanci bauta ba, domin ba shi ya halitta mai bautar ba. To kaga shi bai cancanci a bauta masa ba. To don haka la ilaha, shi yasa ake fassarawa ce la ma'buda bihaqqin, babu abun bautawa bisa cancanta an kore kwata kwata sai aka isbati na guda ɗaya tilo illa Allah ko illa huwa face shi ubangiji ta'ala din nan da aka bada wancan siffa ta sa a baya ba wanda ya cancanci abota masa in ba Allah subhanahu wataala ba me yasa shi ya cancanci abota masa shi kadai khaliqu kulli shay'in domin shine mahalicin dukkan komai Allah shine halicci komai Umar ibn Khattab Allah ya kara masa yarda ba shi kadai ba an samu wasu daga cikin sahabbai suna tuna irin wautar da suka yi a zamanin jahiliya kamar Umar ibn Khattab lokacin bai musulunta ba zamanin jahiliya ba a kawo sako ba kowane gida suna da irin nasu gunki gurgudan yadda kuke gurgudan yawan gumakan da mutane suke da shi wani za su iya aje goma ma yan kanana kananan gumaka wannan mai tsarewa bakin kofa ne wannan mai tsarewa kaza wannan mai tsare musu raquma wannan shine mai kaza kuma ana da manyan gumaka su kuma da aka zuba a kaba su kuma wannan na kowa da kowa ne gama garin ne to irin wannan gumakan yana da guda ɗaya wanda aka yi shi da cikui ai mun san cikui ko daskararren nona raqumi kaga nona raqumi daskararren abinci ne shi suke cewa cheese ko ko ba shine cheese ba wannan ne cheese ne kam ai daskararren madaran ne ko to daskararren nona raqumi ne sai aka mulmula sai aka gunki da shi Allah cikin ikonsa sai aka yi fari babu abinci gashi dama kuma ita makka faqo ne wajin ghayra dhi zar'in naka midda annabi ibrahim alayhi salam ya ambata faqo ne wanda ba baya daukan shuka ba waje ne da dan abinci kawo musu ake yi to gaf sassa ma su ma sun yi fari ballantana kuma wanda su ake kawowa kaga abinci ya kunci kwarai da gaske to wata rana Umar ibn Khattab abin ya dame shi sai ya je wajen wannan gunkin saboda yunwa sai aka gutsire hannunsa sai aka ƙara ruwa kai aka dama sai aka sha da aka wartsake hankali ya dawo jiki kuma sai suka duka a wajen gunkin suna ta roƙonsa akan ya yafe musu wannan katobara da suka yi kada ya kama su da abin da suka yi ya yafe musu haka nan dai ba su gushe ba sannan a hankali sai da gunki ya ƙare to bayan musulunci sai wannan abun yake fado masa yake tunawa yace sun yi wauta a zamanin jahiliya yaushe a wannan lokacin za su sami i'tiqadin cewa wannan abun da su suka yi da hannunsu kuma baya iya kare kansa a lokacin da za su cire sashen sa ba su gushe ba sai da suka cinye shi tas amma duk lokacin da suka cire sashe kuma za su zo wajen su roke shi akan ya yafe musu kaga wannan akwai wauta ko akwai wauta to har yanzu zaka samu wanda suke bauta ma wannan Allah wasu na bauta wa gumaka yan buda wasu na bauta wa shanu wani abun daura kai da ya kama da irin wannan mutum ne a yanzu zai kaddara cewa ubangiji ya gaza koda bai fade shi bil lisanil maqal ba ya fada bil lisanil hal a aikace ya nuna haka sai ya je wajen boka wadanda za a ce malamai ne alhali bokanci suke yi mutum zai lallaba wajensu akan yana neman wani abu ko yana neman sa'a ko kuma yana neman ma arziki yana neman motocinsa da suke safara su karu yana neman kasuwancinsa jaransa ya karu yana neman wani abu na office ko wata kwangila mai gwadi sai ya je wajen wannan malamin da suke cewa malami sai ya ce yana so a masa aiki kuma wai malamin sai ya masa aiki ko bokan sai ya masa aiki kuma ni abin da yake daura kai wai kuma sai ya ɗebi kuɗi ya kai mai to in har wancan zai iya yi masa hanya a wajen Allah da zai samu kuɗi to kuma me zai sa shi ya buƙaci kuɗin shi da yin wani iso ma in har da gaske ne ai shikenan shi sai ya gama dama wadatar da kansa kafin ya yi ma wani iso ko to kaga akwai wauta a ciki yayi kama da irin cinye gunkin da aka yi ko to wannan duka yana nuna ba wanda ke da iko ba wanda ya cancanci a bauta masa a maida al'amari zuwa gare shi sai Allah saboda me khaliqu kulli shay'in shine mahalicin dukkan komai fa'abuduhu ku bauta masa shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma mu sani Allah ta'ala shi akan dukkan komai fa wakili ne in an ce wakil ai hafizun Allah mai tsaro ne akan dukkan komai ma'ana duk abin da ake aikatawa Allah yana gani kuma lokacin da rayuwa ta kare kiyama ta tsaya Allah ta'ala zai sanya shaidunsa mala'iku da suka rubuta su zo da ayyukan bawa na'am Allah ta'ala ya ce la tudrikuhul absar ganne ba sa riskar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa yudrikul absara shine yake riskan ganne wa huwa al-latifu Allah shine mai tausasawa al-khabiru kuma Allah shine wanda yake masani mai bada labari to wannan aya da Allah ta'ala ya ce la tudrikuhu al-absar al-absar nan ana nufin gannai gani wanda idanu yake yi ba sa riskan Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yudrikul absara yake riskan gannai mane ce ai la tarahu ganne ba sa ganin Allah wa hadha bi ma'ana al-ihata wannan yazo da ma'ana ce ta al-ihata wato ba za su iya kewaye haƙiƙanin Allah ba shi ne abin da ake nufi ai la tuhitu bihil absar ganne ba sa iya yin ihata ga Ubangiji ma'ana ka ga haƙiƙanin abu ka gan shi iya kar ganinsa gaba ɗaya wannan baya iya yiwuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci ƙarin bayani dangane da wannan aya insha Allah wannan muna yin bayani ne dangane da fassarar da shi malam yayi wa amma ru'yatu lil imtina'i wal imtinan amma ganin Allah subhanahu wa ta'ala da za a yi na ni'imtuwa gani na nishai gani ni'ima fa innahu sayahsulu lil mu'minina fil akhirah to a ranar lahira wannan kan zai samu ga mu'minai li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wasu fuskake a wannan wuni na alkiyama za su rika haske ila rabbiha nadhira suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu wa hadithu shaykhain kuma saboda hadithin da yazo a bukhari da muslim innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr cewa za ku ga ubangijinku kaman yadda kuke ganin wata a daren 14 shine lailatul badr to Allah ya ce wa huwa yudrikul absar Allah ta'ala shine wanda yake riskan gannai ayyaraha Allah shine yake ganin cikin gannai wala tarahu alhali ganne ba sa ganin Allah wala yumkinu fi ghayrihi an yudrikal basara baya yiwuwa ga wani Allah ya riski gannai wa kharaja bil basari ru'yatul qalb anan wajen an kebe wani gani inji malam wani gani wanda yake na zuciya allati wanda yace hiya ita ce ibaratun an amrin yakhluquhu Allah ta'ala fil qalbi fil manam wata ibara ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta ta cikin zuciya a bacci wa huwa ru'ya shine mafarki aw ko kuma ana nufin wa huwa yudrikul absar an dawama istihdar sifatihi ta'ala bi sifatil jalal wa nu'util ikram wato shine mai riskan ganne gabaran dawamar halartowa siffar ubangiji subhanahu wa ta'ala da siffofi wanda yake na daukaka da siffofi wanda yake na karamci wa huwa al musamma bi maqami shuhud wannan shine ake kiransa maqami shuhud to wannan wata ibara ce da malai ya kawo asalin ta gaskiya magana ce ta sufiya ta tasawuf shi yasa ka za ku ji magana wata iri haka ba a fahimce ba za ku ji wata kila da yawa ma ba su fahimci me yake faɗa ba ko magana ce ta tasawuf akwai falsafa ne a ciki asalin shi maqamu shuhud wata ibara ce waɗanda masu sufiya suke amfani da ita na abinda suke magana na alfana wato maqamu shuhud wato shine suke ce shi ainul shuhud akwai abin da suke kira ainul shuhud, akwai abin da suke kira kuma wato ilmul shuhud. To duka wannan wai wani abu ne da suke kiransa alfana, duk bayani ne wanda suke yi na wahdatul wujud. Wasu sun ce maqamu shuhud da wahdatul wujud ibarori ne duka a dunkule, batu ne wanda yake na tasawuf, wadanda suke tunanin cewa wai duk abin da ka gani Allah ne. Mun gane ko? Eh, to wannan maqamul shuhud din ibara ce wanda su suke amfani da ita nan da malam ya kawo, kamar yadda Ibn al-Arabi ya ambata wato abinda ake nufi da shi maqamul shuhud, wai haythu yara saliku haqiqatad dunya allati hiya al-fana wa haqiqatal ghaibi allazi huwa al-asma. Wato a yayin da wanda yake as-salik mai bibiya, wanda ya bi hanya ta irin huduri, to zai rika watan riskar haƙiƙanin duniya sannan da kuma haƙiƙanin gaibi na sunayen Allah. Wai haƙiƙanin lokacin da ka fahimci haƙiƙanin duniya da haƙiƙanin gaibi, to sai ka fahimci kenan ita haƙiƙanin duniya alfana'u ne, haƙiƙanin gaibi kuma asma'ullahi kenan ko sifatullahi shine albaqa'u. Wannan alfana'u wannan albaqa'u, to shine sai suke kafa ibaha abinan dalili wai da aya da ta zo ta a cikin suratul rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wannan bayanai ne wanda ba na son zurfafa bayani a cikin su, domin na san da yawa ba za su fahimci abin da nake faɗa ba. Eh, magana ne na tasawuf, amma su wanda suke masu tasawuf sun san me nake faɗa. Eh, magana ce wanda take addinin musulunci. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ya ce wa huwal latiful khabir, kuma Allah ta'ala shine mai tafsasawa wanda yake al-khabir. Ba mu koma kan aya. Allah ya ce la tudrikuhu al-absar, ganne ba sa raskan Allah, wato idanu wannan gululin ido da Allah ya mana a duniya ba zai gada Allah ta'ala ba. Wa huwa alhali shi Allah yudrikul absara, shine yake riskan abin da ke cikin gannan, amma su ganne ba za su iya riskar Allah ba. Yanzu ba mu bada wani karaman misali. Yanzu idan aka saka fitilla mai beam mai ƙarfin gaske sai aka kunna maka ita a idanka, zaka iya ganin cikin ta? Ba zaka iya gani ba ko? To kaga baka samu idraki ba. To wannan abu wanda yake halittacce a nan duniya kenan, ballantana Allah ma halicci. Shi ya saka Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya roki Allah ya ce rabbi arini anzur ilaik, ya Allah banni man na ganka. Da Allah ya magana da Annabi Musa, Annabi Musa ya ji maganar Allah. Wa kallama Allah Musa taklima, to sai ya ce rabbi arini anzur ilaik, ya Allah banni in ganka mana. To sai Allah ta'ala ya ce masa lan tarani, aka kawo lan, ai ba zai taɓa yiwuwa ka ganni ba, ai ana nufi a nan duniya kenan. Saboda idanun da Allah ya maka ba a yi shi yadda zai iya ganin Allah ba, kamar yadda jikinka yanzu da aka yi ba a yi jikinka yadda zai iya zama a aljanna ba. Mun gane wannan jikin namu da muke gani muke tare da shi yanzu ba shi ne jikin da za mu shiga da aljanna da shi ba insha Allah, sai Allah ya sake mana jikin. Don haka sai an tsara ka yadda za ka iya zaman aljanna. Ka kaddara a aljanna ne za ka iya yin bacci na shekara 70,000, wai hutawa kai kake duniya da idanka da Allah ya maka a nan duniya ba za ka ga Allah ba. To wannan aya tun a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san bambancin fahimta dangane da ita. Da aka ce la tudrikuhu al-absar, ai ganne ba za su taba riskarsa ba. Wasu daga cikin sahabbai sai suka ce ai Allah subhanahu wa ta'ala annabi ma kansa bai ga Allah ba a lokacin da ya yi mi'raji da Isra'i da mi'raji. Waɗansu suka ce a'a Allah ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a kiyama, ma'ana ya ga Allah a sama lokacin da ya yi Isra'i da mi'raji. Wanda suka tafi a kayan wannan fahimta ta biyu kamar Abdullahi ibn Abbas, shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, kama ummul mu'minin Aisha da Abdullah ibn Mas'ud a cikin sahabbai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai ga Allah ba kama yadda annabi Musa a nan duniya bai ga Allah ba haka nan annabi ma sallallahu alaihi wasallam shi ma bai ga Allah ba duk da cewa Isra'i akai da shi saman saman bakwai me ya saka saboda idanun da aka masa a yanzu ba zai iya ganin hakikanin Allah ba mun fahimta sai a lokacin da aka shiga aljanna yazo a cikin hadisi dangane da wannan mas'ala ta ru'ya an sami hadisi daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali ko kafin mu zo kan hadisin Jarir ibn Abdullah Abdullah dan Abbasin kamar yadda na ambata ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi isra'i da mi'raji ya ga Allah amma ummul mu'minina Aisha da Abdullah ibn Mas'ud suka ce annabi bai ga Allah ba har ma yazo a cikin wani hadisi na Imam Muslim da ya kawo cikin Kitabul Iman babu qaulin Allah ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra an samu hadisin daga Masruq wani malami ne cikin tabi'ai shine yake cewa kuntu muttaki'an inda Aisha ta faqalat ya aba Aisha salatun man takallama bi wahidatin min hunna faqad a'zama 'ala Allahi al-firya ummul mu'minin da yawa cikin tabi'ai suna zuwa wajen ta har ma sahabbai suna yin fatawa akan mas'alolin addini saboda ilimin da Allah ta'ala ya fifita ta da shi to wannan Masruq ya je gidan ummul mu'minin Aisha neman ilimi yana kishin gide irin yadda dalibi yake gaban malamin sa sai ummul mu'minin Aisha sai tace ya aba Aisha shine alkunyar sa tace abubuwa guda uku duk wanda ya faɗi ɗaya daga cikin su to ya yanka ƙarya ma Allah qultu wa ma hunna Masruq sai ya ce waɗanne ababe ne qala sai ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firya duk wanda ya raye cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa lokacin da ya isra'i da mi'raji lalle ya yanka ƙarya ma Allah inji ummul mu'minin Aisha yayin da ta faɗi haka Masruq malami ne na tafsiri yayi karatu har ila wajen Abdullah dan Abbas a lokacin yace wa kuntu muttaki'an ina kishin gide ne fa jalastu sai na zauna fa qultu sai yace ya ummul mu'minin anzirini wa la tu'ajjilini sai yace ya uwar mu'minai dan shaurara mun kada ki gaugauta zan miki tambaya yace alam yaqulillahu azza wa jal shin Allah madaukaki bai fada alqur'ani ba wala qadara ahu bil ufuqil mubin kuma yace wala qadara ahu nazlatan ukhra lalle annabi ya ganshi hudin nan damirin waye shi anan sai fassara damirin Allah kenan wala qadara ahu bil ufuqil mubin lalle ya ganshi a cikin farfajiya kuma a bayyane ya ganshi da kuma ayat da Allah ya ce wala qadara ahu nazlatan ukhra lalle hakika ya ganshi karo na biyu to shi duka anan Masruq sai ya fahimci ana nufin damirin ya koma zuwa ga Allah ne faqalat sai ummul mu'minin tace masa ana awwalu hadhihi al-ummati man sa'ala an dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ne farko a cikin wannan al'umma da na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan mas'ala tace faqala sai annabi yace mata inna ma huwa jibrilu ai wannan ayar duka tana nufin jibrilu ne da aka ce wala qara ahu hu din ana nufin damirin ne rajul ila jibril wato jibril ne annabi ya ganshi bil ufuqil mubin da aka ce wala qara ahu nazlatan ukhra kuma ya ganshi karo na biyu nan ma jibril nan ake nufi tace haka annabi ya fassara mata kaga babbar malama ce ta tafsir tace na tambaye annabi ya mun wannan bayani yace innama huwa jibrilu wannan jibril ake nufi lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatainil marwatain banga mala'ika jibril asurar da Allah ya halice shi surar sa ta mala'ika ba in ba waɗannan lokuta guda biyu ba kun san duk lokacin da mala'ika jibril ke zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sako ba yana ganin sa a siffar sa ta mala'ika bane kuma wani lokaci zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin mutum sau da yawa yana zuwa kamar yadda ya zo cikin hadisi jibril hadisin umar ibn khattab ko بينما نحن جلوس عند رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل كغا كرشه كوم يچه مسو هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم تو دونك النبي يچه سو بيو كوي نا غانشي اصفه ستا ملائكه يد الله يهلچه شي يچه رايته منحبدا من السماء سادا idza mukhalqihi ma bayna as-sama'i wal ard karo na farko lokacin da ya kawo wa annabi sako a kogon Hira yace na ganshi a farfajiyar sama girman halittar sa ya tokara sama gaba dayanta haka annabi ya ganshi munhabidan min as-sama'i yana saukowa daga sama min idza mukhalqo saddan idza mukhalqihi ma bayna as-sama'i wal ard faqalat shine sai ummul mu'minin sai tace wa masruk awalam tasma anna allah azza wa jalla yaqul baka jine allah madaukaki yace la tudrikuhul absar wa huwa yadrikul absara ayar mu da take gaban mu baka ji allah yace ai ganne ba sa riskarsa alhali shike riskan ganne ba huwa latiful khabir kuma shine mai tafsasawa mai bada labar awalam tasma anna allah azza wa jalla yaqul kuma baka ji ma Allah madaukaki yana fada ba a cikin alqur'ani wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha baka ji Allah madaukaki yace ai baya taba kasancewa ga wani mutum li basharin annabi ne ko ba annabi ba kowane mutum baya taba kasancewa gare shi inji Allah an yukallimahu Allah Allah ya magana da shi kai tsaye illa wahayin sai dai ta wahayi ya aiko masa mala'ika amma Allah ba zai magana da shi kai tsaye ba sai dai aiko masa mala'ika aw min wara'i hijabin ko kuma Allah ya magana da shi ta bayan shamaki kamar yadda ya magana da annabi Musa kamar yadda ya magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayin Isra'i da Mi'raji ta bayan shamaki Allah ya magana da annabi shine aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan ko kuma ya aiko masa can aw wahayan shine a kimsa masa a cikin zuciya wahayi ilhami aw min wara'i hijabin ko kuma ta bayan shamaki aw yursila rasulan ko kuma ya aiko masa wani manzan kamar yadda ake aikowa mala'ika jibril ko a aiko wadansu mala'iku zuwa wajen annabawa kamar yadda suka zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sakonni daban-daban fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyul kabir yayi masa innahu aliyun hakim ya masa wahayi da abin da Allah ta'ala ya nufi domin Allah madaukaki shine madaukaki kuma shine mai hikima to kaga nan wajen ummul mu'minina Aisha ta tabbatar karara cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba waɗannan ayoyi guda biyu ana nufin mala'ika jibril ne to bayan wannan sai aka sake samu wani hadisi shi ma Imam Muslim ya kawo cikin kitabul iman an samo shi daga Abdullah ibn Shaqiq shi ma tabi'i ne yake cewa qultu li abi dharrin ni ne nace ma abu dhar al-gifari law ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu da Allah ya kaddara na ga annabi inji Abdullah ibn Shaqiq yace da Allah ya kaddara na ga annabi da nayi wa annabi tambaya to sai abu dhar al-gifari sai yace masa an ayi shay'in kunta tas'alu menene kake so kai wa annabi tambaya inda ka ganshin kuntu sai shi Abdullah ibn Shaqiq yace kuntu as'aluhu hal ra'aita rabbak da zan tambaye annabi ne shin ya manzon Allah ka ga ubangijinka a lokacin da kai Isra'i da Mi'raj kana sai Abu Dharr yace masa wato qad sa'altu ni nayi wa annabi irin wannan tambaya wannan tambayar da kai ma annabi kace da kaga annabi zaza ka masa ni ma nayi wa annabi wannan tambayar fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama da na tambaye shi ya rasulullah hal ra'aita rabbak sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ra'aitu nuran wa fi riwayatin nurun anna arahu duk musulmi ya kawo cikin kitabul iman annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa naga haske ne a wata ruwayan sai ya ce ai haske ne yaya ku zan iya ganin sa abinda ake nufi anan kamar yadda imamu nawawi ya faɗa cikin sharhu muslim ai nurun anna arahu da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma'anahu shine hijabuhu an-nur fa kaifa arahu shamakin ubangiji da Allah ya faɗa cikin waccan aya da Allah ta'ala ya ce wa ma kana li bashar ay yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin ai nawayi sai ce hijabin ubangijin shine haske manzon Allah hasken ya gani kuma wannan hasken shine hijabin da zai hana ka ganin Allah a nan duniya da waɗannan idanu gululun da aka maka shi ma annabi Musa alaihi salam yayin da yace rabbi arni anzur ilaik yace lan tarani walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka kalli dutsen can in kaga ya tabbata inda yake to zaka gani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa khara musa sa'ika yayin da hasken ubangiji kamar yadda wasu malamai suke ambatawa ya sauka wannan hijabin kenan da ya sashen sa da ya sauka ga dutsen sai dutsen ya rugurguje annabi musa sai ya suma yana farfadowa ma sai ya tuba ga Allah ya ce ya Allah na tuba na yi tambayar da ban isa na yi ta ba to don haka waɗannan nassosi musamman wannan hadithi na Abu Dharr al-Ghifari wanda Abdullah ibn Shaqiq ya rawaito daga gare shi sai Ibn Kathir yake cewa wannan shine ma warkam ya yanke naza'i dangane da kaikawan da aka yi tsakanin sahabbai shin annabi ya ga ubangijinsa ko bai gani ba kaga wannan karara ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ya dai ga haske hijabin da ya hana shi ganin ubangiji to sai mas'ala ta biyu shin gaba ɗayan ba za a ga ubangijin ba ko ku za a ga ubangiji kamar mu'tazila wanda suke su yan bid'a ne mu'tazila waɗanda suka fita daga majalisar Hassan al-Basri atba'us ibn Safwan kenan Safwan su kuma suna intima'i zuwa ga aqidan Jahmiyya su daga cikin aqidan su ayatu sifati duka sun kore su kuma su sai suke cewa ai sam ba za a ga Allah ba a duniya ba za a ga Allah ba a lahira su a wajen su mustahili ne ganin Allah to amma aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine a nan duniya ba a isa ganin Allah ba ba za kuma a iya ganin Allah ba kamar yadda waɗancan nassosi suka tabbatar na ummul mu'minin na Aisha da kuma na Abu Dharr al-Ghifari da kuma wanda ayoyin na suka tabbatar amma a ranar alkiyama za a ga Allah mu'minai za su ga Allah zatin ubangiji za su gan shi a yayin da suka shiga aljanna wannan ya tabbata a cikin nassi na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake ambatawa yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuska ke a wannan rana suna masu haske Allah ka sanya mu cikin su amin me ya sabbaba musu haske sai Allah ce ila rabbiha nadira zuwa ga ubangijin su suna yin kallo ma'ana za su ga ubangiji a ranar alkiyama kuma wannan sai sake tabbaya ya sake tabbata a cikin wancan hadithi na Jarir ibn Abdullah al-Bajali sahabin annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallama aka masa tambaya dangane da ganin ubangiji sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr wa kama tarawna ash-shamsa sahwan laysa dunaha sahab ولا تضامون برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم sai yace lallai ku mu'minai za ku ga ubangijin ku kaman yadda kuke ganin wata a daren 14 kaman yadda kuke ganin rana ga ta nan kau matukar babu wani girgije da ya rufe ta za ku ganta ta bayyana annabi sai yace la tubamuna fi ru'yatihi kuma ba za ku yi turaireniya wajen ganin ubangijin ku ba yanzu misali daga nan kasa shine malamai sai suka ce wanna tashbihu ru'yati bil ru'ya ne la tashbihu al mar'i bil mar'i an yi kamancece ne na abin gani da abin gani ba wai wato kallo ne irin salon kallon ne sai aka kwatanta da irin salon kallon ba wai abin da za a ganin ne yake kama da aka kwatanta da wani abu ba ai Allah kan laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ba wai an kwatanta Allah da wata ko rana bane ai wata idan ka daga kai zaka ga iya space din da ya occupying a sama zaka ga iya gurbin da ya dauka a sama ko rana ma ita ma zaka iya ganin iya gurbin ta dauka a sama to ba haka ake nufi ubangiji yana da makani zaka iya ihada ba haka ake nufi ba amma kwatance ne wato kallon ne salon kallon yanzu duk yawan mutane idan sun taru sabanin idan mutum anan kasa yake misali abu anan kasa ne mutane da yawa suna son ganin sa ya kake gani wannan zai ce wannan ya tare masa ko wannan zai ce wancan ya tare masa za ka ga ana turaina ne wannan ya tunkuda wannan wannan ya tunkuda wannan wasu na gaba su suka samu clear view wadansu kuma suna baya ba su iya ganin abin sosai ba to idan wata ne kuma fa duk yawan mutane in sun taru za su ga wata gashi a sama akwai wanda zai turaireniya akwai wanda zai ce wani ya tare masa kun yi haka za ka sai ce kai da Allah dan gyara hularka na wajen ta dan tare mun watan nan ban gan shi ba ai kaga ba za a yi haka ba ko to shine abin da ake nufi a ranar alkiyama kowa zai ga ubangiji mu'minan da suka shiga cikin aljanna shine aka ce la tubamuna bi ru'yatihi to shine Allah subhanahu wataala yace la tudrikuhul absar ay ganne ba za su riski ubangiji ba za iya ihada ga Allah ba koda a lokacin da za a ganshi a kiyama kuma a nan duniya Allah bai tsara mutane dan su ga Allah ba ba su iya ganin Allah ba dan haka duk wanda yace maka ya ga Allah cikin wani daki to zance ya fada wani abu daban ya gani eh ba a ganin Allah manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya tabbata bai ga Allah ba gashi da ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito ingantacce hadisi daga Abu Dhar al-Ghifari hal ra'aita rabbaka yace nurun anna arahu haske ne ya ku zan ganshi to kai ai kada an ma sai yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ra'aitu nura haske na gani kaga karara bai ce ya ga Allah ba haske ya gani wannan hijabin kenan to don haka wannan aya ta nuna ba za a ga Allah a nan duniya ba amma za a ga Allah a kiyama bayan an shiga aljanna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata cikin suratu Yunus lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wala tarhaqu wujuhuhum qatran wala dhilla wadanda suka kyautata lilladhina ahsanu ga wanda suka bi Allah subhanahu wataala suka yi da'a alhusna malamai suka ce hiyal janna Allah ya musu alƙawarin to suna da aljanna duk wanda ya bi Allah ya kyautata ibada Allah ya ce lalle yana da aljanna sai kuma Allah ya ce wa ziyadatun kuma har ma za a masa ƙari akwai ƙari da za a masa bayan aljannar wannan ƙarin da za a yi shine wannan aya da ta ambata cikin suratul qiyama da Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira wasu fuskoki suna masu haske a ranar alkiyama domin za su yi kallo zuwa ga ubangijinsu subhanahu wata'ala to ina ga saboda lokaci wannan gaba ita ce kamata mu tsaya insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu gobe kuma sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu
alada wanda muke kuskure ku muna roƙon yafiya daga Allah subhanahu wataala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Sina she inna dan tsaya kuma ga kiran sallah sai kuma ayi tambaya.